والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بيان كان السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 17 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 209 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 210 mai Allah ta'ala ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu waqdiya al amr wa ila allahi turja'ul umur فَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَبَنْجِجِتِ هَلْ يَنْظُرُونَ shin akwai abin da mutane suke jira ne illa an ya'tiyahumullah fati ubangiji ta'ala ya zo musu fi zulalin min al-ghamami wato a cikin wani irin girgije wato ko kuma cikin wadansu irin inuwoyi min al-ghamami na girgije wal mala'ika sannan kuma mala'iku ma su zo musu wato a ranar tashin kiyama kenan mutane babu abin da suke jira fati zuwa ranar tashin kiyama sawa'un sun shirya mata ko ba su shirya mata ba inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lalle tashin kiyama abu ne da zai zo babu makawa game da haka a wannan rana ubangiji ta'ala zai zo kamar yadda ya bada labari haka mala'iku ma za su zo kamar yadda ya bada labari ubangiji ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru a lokacin an riga an zartar da al'amari matukar sama ta kece an ga wani irin girgije ko mala'iku sun sauka ubangiji ta'ala kuma zai zo zuwa da ya dace da shi dole mu yi imani da zuwan sa amma ba za mu iya yin bayanin kaifiyar zuwan sa ba a yaya zai zo zuwa irin naka ko irin nasu ko irin nasu a zuwa da shi kadai ya san yanayin zuwa amma tun da ya bada labari dole ai imani ina fata an fahimta wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da sifofi na ubangiji ta'ala wannan sifa ce sifa kuma ta fi'il ba sifa ta zati ba da akwai sifatu zat akwai sifatu fi'il sifatu zat kamar ji kamar gani kamar ilimi duk sifofi ne na zatin ubangiji ta'ala amma sifa ta fi'ili wato sifa ta aikin sa subhanahu wata'ala kamar saukar sa lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya rage a kowane dare kamar yadda hadisi ya bayar da haka ya bada labarin haka kamar zuwan sa a ranar tashin kiyama kamar yadda wannan aya ta yi bayani ina fata an fahimta dole mu gaskata zai zo amma idan wani ya tambaye mu yaya wani irin zuwa ne a yaya zai zo sai mu ce tambayar ka cewa yaya zai zo ko wani irin zuwa ne ba mu da amsar ta shi kadai bai wa kansa sanin yaya zai zo amma tun da ya bada labari dole a gaskata ina fata kuna fahimta hadisi ya tabbata wanda imamu tabarani ya rawaito cikin mu'jam al-kabir nashi haka imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa mai suna as-sunna an rawaito hadisin wato ainihin daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah ya ce yajmu Allahu al-awwalina wal-akhirina limiqat yawmin ma'lum ubangiji ta'ala zai tara mutanen farko da na ƙarshe a wani lokaci wani wa'adi na wani yini sananne kiyaman mutane za su tsaya a tsaye cik 40 sanatan gwargwadon kirgin shekara 40 na duniya mutane suna tsaye yau mai kumun nasu da rabbil alamin ne lalle ranar tsayuwa ce wata shakhisatan absaruhum ila sama sun daga idanunsu suna kallon sama, yantaziruna faslal qada, suna jiran azartar da al'amari a ƙara hukunci kowa ya san matsayinsa. Kala yace wa yanzilu Allahu azza wa jalla fi zulalin min al-ghamami min al-arshi ila al-kursi, ubangiji ta'ala zai sauka bayan waɗansu irin inuwoyi na girgije daga al-arshi zuwa ga wurin da ake kira al-kursi. Al-kursi halitta ne cikin halittun Allah, yana sama, girmansa ya fi girman sammai da ƙasa gaba ɗaya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, a sama da kursiyyu kuma wato sai wani irin ruwa mai yake rike da ruwan babu wanda ya sani, a sama da wannan ruwan sai al'arshin Ubangiji. Shi ne aya ta ce wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wato da tartibin shi kenan. Ubangiji ta'ala kuma yana saman duka, dan shi ya fi ƙarfin wani bangare na halittar sai kewaye shi, kamar yadda ya fi ƙarfin wani bangare na halittar sai ya masa rufi. Don haka baya cikin mutane, baya haɗe da mutane, baya haɗe da halittarsa, yana saman saman halittarsa gaba ɗaya. Ina ba don fahimta, domin kasancewarsa al'aliyu abinda yake nunawa kenan, domin ya shafi uluwul sha'ani, ya shafi uluwul zati, ya shafi uluwul qadri fi qulubi ibadihi mu'minin. Uluwul sha'ani, lalle sha'aninsa ya bunkasa ya girmama. Uluwul qadri, matsayinsa ya bunkasa a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi. Sannan uluwul zati, kuma ya ɗaukaka da zatinsa a sama da halittunsa, duk halittu suna ƙasa da shi. Ina fata muku. Waɗansu abin da yake ɗaure musu kai idan an yi maganar al'ars, ya daidaita akan al'ars, sai su ɗauka irin daidaituwar malam Sa'idu akan kujera ko daidaituwa ta akan kujera. Wannan daidaituwa ce wadda take taktadil mumasa, gangan jikina ya taɓa kujerar. Amma daidaituwar Ubangiji ta'ala akan al'arshi ba irin wannan ba ce ba. Yaya take ba mu sani ba, shi kaɗai baiwa kansa sani, ba bincike a kai. Ina fata an fahimta. Da haka da aka tambaye Imamu Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijra, kaifa istawa, yace al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was-su'alu anhu bid'a. Daidaitan Allah kan al'arshi ya ce sananne ne, kowane mai jin yare idan aka ce al-istiwa ya san da ake nufi a larabci. Yaya ya daidaita ya ce wannan babu wanda ya sani a duniya, shi kadai biyo kansa sani. Imani da cewa ya daidaita ya ce ya zama wajibi. Ina fata an fahimta. Tambaya, wani ya zo ya tambaya yaya aka yi daidaita ya ce wannan tambayar bid'a ce. Haka Imam Malik ya faɗa. Amma yanzu gobe sai wani ya ce Ja'far ya faɗa. Ko ba haka ba? Ni ko na ce Imam Malik ya faɗa. Ba sai a bincika ba, a wani littafi ya faɗa, kaga sai a ƙaryata. Amma tabbas Imam Malik ya faɗa, tabbas Ummu Salama matar manzon Allah ta faɗa, tabbas wato Rabi'atul Ra'ayi, Rabi'atu bin Abi Abdurrahmanul Ra'ayi, wanda yake malami ne na Imam Malik, shi ma ya faɗa. Dukkan bayanansu nan duka ba dai su faɗa. Nan gurin mun sha karantawa mu, jawo mu ce a littafi kaza, a littafi kaza, a littafi kaza. Amma idan an tashi ba a cewa wannan mai littafin ƙarya yake, ko kai da ka karanta littafin kuskure kai, sai da a ce Ja'far ya faɗa kuma ƙarya yake. Hakan ne ko ba haka wani? Summa yunadi munadin, sai mai kira ya yi kira. Ayyuhan nasu, ya ku mutane, alam tardaw min rabbikum, shin ba ku yarda ba da abin da Ubangijinku ya zartar? Wato Imam Tabarani ya ci gaba da ambaton hadisin da tsawonsa, dan hadisi ne mai tsawo, amma inda ya shafe mu, inda yake da alaka da ayar daidai inda muka kawo. Ina fata an fahimta. Al-Imam Ibn Kathir ya kawo wannan tafsiri, ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirinsa. Imam Ibn Murdawihi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirinsa. Daidai fassarar wannan aya, hal yanzuruna illa an yatihum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'ul umur, yazuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba daya. Sal bani Isra'ila, ka tambayi banu Isra'ilawa mana, kam atainahum min ayatin bayyina, nawa nawa muka basu na ayoyi bayyanannu. Ai, mun basu ayoyi waɗanda ya kamata su gaskata manzon da ya zo musu da wannan ayoyi, amma ba su gaskata shi ba. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atku, dukkan wanda ya musanya wato ainihin ni'imar Ubangiji bayan ni'ima din ta zo masa, abinda ake nufi da ni'ima a nan gurin annabta, da Allah ya turo wani annabi da ita, a madadin mutum ya yi imani da ita, sai ya yi musayar haka, shi ne ya ƙaryata. fa inna allaha shadidul iqab, lalle ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne ga waɗanda suka ƙaryata ko suka kafircewa abin da ya turo kowane irin annabi da shi na ni'ima, ko abin da ya turo kowane irin annabi da shi na mu'jiza. Shine wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab. Ka karanta ayata gaba,
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن قواتا وكافري رايو الدنيا تسكي غنن سامنتا شيني مقررت النصر فان أدا يا زي يتي يا زي يشا يا زي يسامي أبنهوا يا زي يمولي يا زي يشاكتا شيني أبن دعك قواتا مسلم باساتنا للاهرة ويسخرون من الذين آمنوا har ma suna yin izgili suna shakiyanci ga waɗanda suka yi imani. Idan ka yi riko da addini sai su yi maka dariya, su yi maka gwado, su yi maka shakiyanci, shine yasharuna min alladhina amanu. Wallazina taqaw, waɗanda ko suka yi taqawa suka tsare dokokin Allah, yi nayi bari na bari, fawqahum, to su ne a saman kafirai din yawmal qiyama, a ranar tashin kiyama. An gane ku? Kamar yadda Allah ce fal yawmal ladina amanu min al-kuffar yadhakun ala al-ara'ik yanzurun, to ayaufa waɗanda suka yi imani su ma za su rinka yawa kafirai dariya, ala al-ara'ik, suna kan gadajensu na kasaita na ni'ima cikin aljanna, yanzuruna, suna kallon juna, ko kuma suna kallon kafirai ga su can cikin kaskanci, su ma suna musu dariya, su ma suna ramawa. Shine wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, ubangiji ta'ala yana arzuta duk wanda ya ga dama bighairi hisabin, ba tare da lissafi ba ko ba tare da hisabi ba. Sai Allah ce
kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.
Ubangiji ta nace kana nasu ummatan wahida, mutane da can sun kasance ummatan wahida, al'umma guda daya. Fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin, sai Ubangiji ta ala ya turo da annabawa mubashirina, suna masu bishara da gidan aljanna ga wanda ya yi imani ya yi aiki nagari, wa munzirin, kuma suna masu gargaɗi da jan kunne da gidan wuta ga dukkan mutumin da ya kafirce ma Allah ko ya saba wa dokokinsa. Wa anzala ma'ahumul kitaba, Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da su, bil haqqi, da gaskiya, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, don kowane annabi ya yi hukunci tsakanin mutane, ko kuma domin shi Allah din ya yi hukunci tsakanin mutane, fi makhtalafu fihi, cikin abin da suka yi na safani. Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare da a gare shi, ya ce mutane sun kasance tsakanin zuwan annabi Adam duniya da kuma turo annabi Nuhu tsawon karni ɗai-ɗai, wato ainihin har goma, shekara dubu cir, ana kan tauhidi, babu shirka, babu kafirci. Shine ma'anar kanan nasu ummatan wahida, sun kasance al'umma ɗaya, addini ɗaya, abin bauta ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala. Daga lokacin da aka samu tangarda shine mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikinsu. Fakhtalafu, sai suka yi sabani, fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin, sai Allah ya turo da annabawa suna masu bishara, suna masu gargadi. Ma'ana, idan ka karanta kanan nasu ummatan wahida, za ka kaddara kalmar fakhtalafu sannan fa ba'athallahu nabiyina. Domin haduwar kan mutane ba shi ne sababin turo annabawa ba, a'a, rabuwarsu sai ta sa aka turo annabawa. Ina fata an fahimta. Don haka Ibn Abi Hatim ya ruwaito magana daga Ubay ibn Ka'ab wajen fassara wannan aya, kanan nasu ummatan wahida. Ubay ibn Ka'ab ya ce kanu ummatan wahida haythu arado ala Adam ko urido ala Adam fa fatarahum Allah yawma idhin ala al-islam wa aqarru lahu bil ubudiyya. Mutane sun kasance akan akida daya, addini daya, lokacin da aka bujiro da su suna matsayin kamar kwayar zarra a gadan bayan annabi Adam. Ubangiji ta'ala ya dabi'antar da su, ya tora su akan haske na fitra, akan musulunci, yace da su alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Duk duniya kowa yace lalle kai ne ubangijinmu abin bauta. Shine Ubangiji da kabe ce wa qarru lahu bil ubudiyya, suka tabbatarwa da Allah cancantar abota ta musu shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba. Wa kanu ummatan wahidatan, mutane sun zama daya, muslimi da kulluhum, musulmai ne gaba dayan su. Thumma ikhtalafu min ba'di Adam, bayan shudewar annabi Adam mutane suka safani, sai ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, ai anzala al kitaba inda al ikhtilaf. Ubangiji ta'ala ya saukar da littafi ne bayan an samu safani, ba kafin a samu safani ba. Ma'ana kaga wannan fassara ce ta Ubay ibn Ka'ab, wanda dalibi ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabi ne. Ina fata an fahimta. Dan saboda haka yana cikin mazaratan hafizan Qur'ani guda hudu da manzon Allah ya ce khudhul Qur'ana min arba: Salim Maula Abu Husayn, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab. Zaratan hafizan Qur'ani, hadisin Bukhari da manzon Allah ya ce in za ku koyi Qur'ani ku koyi aure wannan mutanen guda hudu. Ga yadda ya fassara. Wannan sai wayar mana da kai cewa ashe idan har mutane sun samu sabani, menene abin da zai gusar da sabanin da ke tsakanin su? Saukakken littafin da Allah ya sauka a zamanin su. In lokacin Annabi Musa ne maganin sabani a mayar da alhamari zuwa ga Taura, in lokacin Annabi Dawud ne maganin sabani a mayar zuwa ga Zabura, in lokacin Annabi Isa ne a mayar zuwa ga Linjila, idan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a mayar zuwa ga Alkitabu was Sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Idan kun yi sabani cikin wani al'amari, ku mayar da shi zuwa ga Allah, ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah. Mayarwa zuwa ga Allah littafinsa, mayarwa zuwa ga manzon Allah hadisansa ingantattu, waɗannan su suke warware sabani a tsakanin mutane, su suke gusar da dukkan wani abu da ke kawo al'umma ta samu baraka a tsakaninta. In kaga mutane kansu bai haɗu ba, to sun ki su koma kan alkitabu was sunna ne. Amma in sun koma kan alkitabu was sunna alal haqiqati la alal majaz, to lalle kansu zai haɗu, babu yadda za su samu tsaka. Ina fata an fahimta. Wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai, na ce alkitab littattafai saboda al dinnan jinsiyya ce, tastaghriqu jami'a alkutub almunazzalati min as-sama, ya shafi dukkan littattafai da Allah ya saukar daga sama. Kowane annabi Allah ya turo masa da littafi, don Allah ya hukunci tsakanin mutane dangane da abin da suka yi sabani. Sai Allah ce wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum. Mutane ba su yi sabani ba a cikin littafi sai bayan abinda aka zo musu da shi na hujjoji. Baghyan bainahum, dan zalunci a tsakanin su. Ma'ana Yahudu da suka saba, Nasara da suka saba, sun yi sabanin ne bayan zuwan hujja, amma kafin zuwan hujja kansu a hatta suna jiran hujja ta zo. Sina allati lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Wato busu gushe ba kansu ya hadu, fata suke ina ma a turo annabin karshen zamani wanda za a bayyana mafificin littafi, dan mu hada kai mu da shi mu yaki waɗanda suke bautar gumaka. Amma lokacin da annabin ya zo kuma ya zanto bai fito a cikin kabilar su ba, sai suka yi adawa da shi. Ina fata an fahimta. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. سَيَ أُبَنْجِجِي تَعَالَى يَشْرِيَ دَ وَدَنْدَ سُكَيْ إِيمَانِي لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ زُوَا غَ أَبِنْدَ مُتَانِي سُكَيْ سَافَانِي سِكِنْ سَنَغَسْكِيَا بِإِذْنِهِ إِذْنِنْسَ يَشْرِيَ دَ مَا مُمُنَيْسِ waɗanda ko suka yi ta sabani suka ƙi da aka kyale su kan sabani. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga Abu Huraira, manzo Allah ce nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama. Nahnu al-akhiruna, mu ne na ƙarshen zuwa a girgin al'umma, dan mu ne na ƙarshe, bayan mu ba wata al'umma da za a turo, ba wata al'umma sabuwa. Al-awwaluna yawm al-qiyama, amma a ranar tashin kiyama mu ne na farko. Nahnu awwalan awwalun nas dukhulan nanu awwalun nasu da kunan niljannata, mu ne farkon waɗanda su shiga aljanna a ranar tashin kiyama. Bai da annahum utul kitaba min qablina, tare da cewa an ba su littafi kafin mu. Wa utina alkitaba min ba'dihim, an ba mu littafi bayan su sun wuce. Fahadana Allahu limaktalafu fihi min alhaqqi bi'izni, sai Allah ya siryar da mu zuwa ga abinda suka yi sabani na gaskiya. Suka yi sabani suka kibi, mu sai Allah ya siryar da mu zuwa ga wannan abin sai muka bi bi'iznihi, da izininsa. فهذا اليوم الذي هدانا الله له maza Allah ya fado wannan hadisi ya dace ranan juma'a ne, sai yace wannan yana cikin ranan da ubangiji ya shirye da mu zuwa gare shi. Wannan su lana tabu'un, wato mutane za su yi mana biyayya ne a cikin sa. Gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara, yace gobe asabar ta yahudu ce, jibi lahadi ta krista ce. Yace amma mu wannan ita ce ranan mu wanda Allah ya shirye da mu, wanda su aka shirye da su ba su shirye zuwa gare ta. Ina fata an fahimta. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, ubangiji ta'ala yana shirye da wanda yaso ya zuwa ga tafarki wanda madaidaici. Ya ubangiji ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici, amin. Dan haka duk lokacin da al'umma ta samu sabani, abinda zai kore sabanin ta shine littafin da Allah ya saukar. Maganganun annabin wannan al'umma shine zai walwale sabani tsakanin ta, tunda annabi ya ba da labarin al'umma za su rarrabu, kuma annabtarsa ta tabbata dan gashi al'umma sun rarrabu. Domin da yace al'umma su za ta rarrabu har kashi 73 duk gaba ɗaya ƴan wuta ne sai kashi ɗaya na ƴan aljanna, tabbatuwar annabtar shine sai a ga gashi al'ummar ta rarrabu. Domin mutum da zai iya karanta wannan hadisin ne ƴan al'ummar kanta a haɗe yake wata rabu ba, amma ta rabu har sama da 73 din ma, ma'ana 73 manya-manyan kaso kenan, amma karkashin kowane kashi kuma akwai rabe-rabe na cikin gida. Saboda ka'idar da muka karanta a baya ta fa inta wallahu fa inna ma hum bishika, in mutane sun saba wa nassin da aka turo musu, to akan ƙaryarsu kuma kansu ba zai haɗu ba sai sun saba tsakanin su. Ina fata an fahimta. To kaga in har al'umma tana son ta koma zuwa ga abinda wato zai zama mata maganin sabani, sai ta koma zuwa ga littafi, ta koma zuwa ga maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da aka tambaye manzon Allah dangane da rarrabuwar da yadda za a karkasu, sai ce gaba ɗaya ƴan mutane in ba kashi ɗaya ba, kashi ɗaya din da zai rayu aka ce su wani ne, ce ma kana ala muslim ma ana alaihi yawma ashabi, wanda yake kan irin abinda nake kai yau ni da sahabbaina. A ranar da annabi ya yi wannan maganar ya ce wanda ya kasance akan abin da nake yau ni da sahabbaina, akwai wani tafarki ba na annabin ba? Akwai wata hanya ba ta annabin ba? Akwai wata ɗariƙa ba ta annabin ba? Akwai wata shiriya ba ta annabin ba? Ya ce wanda yake akan kwatankwacin abin da nake yau nake kan shi yau ni da sahabbaina, shi ne kaɗai mutumin da zai tsira. To kaga bai kamata mu ba san zuciya ba, kar mu ɓata kanmu lokaci. Duk wani abin bi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, kuma shi sai sai manzon Allah ya koya mana, wato duk yadda muka so shiriya sai kuma muna roƙon Allah ya arzuta mu shiriya, yayi mana gamdakatar, kar mu dogara da dabara mu kowaye mu, dan abin ba dabara bane ba wayo bane ba. Za ka ga wani ya fi ka ilimi, ya fi ka shekaru, ya fi ka sanin ya kamata, amma yana nan akan fata, yana nan akan shirka, ko yana nan akan bid'a. Ga wani mai karancin ilimi, mai karancin shekaru, mai karancin sanin ya kamata, ubangiji ta'ala ya datar da shi zuwa ga kan sunna, ya datar da shi zuwa ga biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga wani kokarin sa ya ko jama'a ku zo a ga annabi, wani kuma kokarin sa ya yagewa annabi mu ya danya karawa kansa mabiya. Kaga wannan gamdakatar ne na ubangiji. Shi yasa manzon Allah ya koya mana mu rinka yi a cikin qiyamul layli, a sallan dare, ɗaya daga cikin addu'atul istiftah wanda Imam Muslim ya rawaito. Manzon Allah ya ce Allahumma rabb Jibril وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ينادوا يا الله يا أبنجد جبريل يا أبنجد ميكائيل يا أبنجد إسرافيل يا مثلا غيب لكم أبنديك سرري kai ne wanda ya kage halittan sama da ƙasa ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba, kai da kake yin hukunci a tsakankanin mutane dangane da abin da suka yi sabani, don haka ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka dangane da abin da mutane suka yi sabani a cikinsa, don kai ne kake shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici, kai kake shiryarwa da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici. Ma'ana kaga anan gurin sai ka sallama, baka da dabara, baka da wayo, baka sani ba. Ya Ubangiji, an yi sabani, ina roƙonka ka shiryar da ni zuwa ga menene gaskiya cikin abin da mutane suka yi sabani akai, cikin mu waye cewa kansa adalci ya karanta wannan lokacin da zai yi kiyamul laili din sa. Sunnar manzon Allah. Da haka ya kamata kowa ya roƙi wannan. Ya Ubangiji, ka shiryar da mu zuwa ga abin da yake shine gaskiya cikin abin da mutane suka yi sabani. Ya Ubangiji, gaskiyar da muka fahimta ka dawomar da mu akan ta. Ya Ubangiji, idan mun fahimci wani abu ba daidai ba, ka nuna mana gaskiya don mu koma kan daidai. Ya kamata kowa ya wasan su wannan addu'a. To amma idan mutum ya dauka cewa a shi abin da yake kai din nan ya rike kenan, to kaga dama bai nemi hanyar yadda zai koma kan tafarki shirya ba. Sai Allah ce mai.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
Ubangiji ce, am hasibtum an tadkhulu aljanna, shin kun yi tsammanin cewa za ku shiga aljanna ne? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum, misalin irin abin da ya shafi waɗanda suka shuɗe kafin ku, ya zuwa yanzu ku bai zo muku ba? Kamar mun tambaya menene ya shafi waɗanda suke kafin mu, sai Allah ce massatuhumul ba'sa, tsananin talauci ya shafe su, wadarra da cutuka a jikinsu, da laulayi da kamajika, wa zulzulu an jijjiga su iyakacin jijjigawa, hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'a, har ka ji manzo da aka turo tare da wanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah, shin yaushe ne nasarar Ubangiji za ta zo? Sun faɗi haka dan suna a matsayinsu na bil adama, suna da bukatar zuwanta cikin gaggawa, ga shi ta yi jinkiri bata zo ba, amma ba wai dan ƙaryata zuwan nasarar ba, a'a, dan san ta zo da wuri, mata nasrullah. Sai Allah ce, ala, ku saurara ku ji, inna nasrullahi qarib, lalle nasarar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa take. Ma'ana wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna Ubangiji ta'ala zai jarrabu bayansa ne. Ba wai da mun ce mun yi imani ba shikenan sai mu samu kanmu cikin kwanciyar hankali da yaduwar arziki da rayuwa mu na gaskiya irin wadda muke so. A'a, Ubangiji ta'ala yana jarrabar mutane don ya ɗaukaka matsayinsu. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Haka Ubangiji ta'ala ce, shin mutane za su yi tsammani sai a kyale su haka kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba? Lallai mun jarrabe waɗanda suke kafin su, haka su ma za mu jarrabe su. Ubangiji zai bayyana da su wane ne mummune na gari, wanda duk yadda jaraba ta zo za su tabbata akan tafarki madaidaici. Zai kuma bayyana da su wane ne makareta ba mummune na gari ba, wanda idan wahala ta yi wahala za su janye su koma baya. Wannan shine hikimar jaraba. Da haka Ubangiji ta'ala ba zai kyale mutane haka ba. Waɗanda suka fi kowa matsayi su ne annabawa, ga shi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su. Jarraba irin wadda wani lokaci har sai ma mutum ya kusan ɗaya bai tsammani, hatta idza sai'ata ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ko kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'ala al-qawmi al-mujrimin, hatta idza sai'ata ar-rusulu, har manzanni kansu sun kusa ɗaya bai tsammani. Kila dai Allah bai so ya dauke wannan abun ba, ya so mai shahada ne a cikin wannan musibar, ba za ta kauka ta zo kenan. Manzanni da kansu, wa zannu annahum qad kudhibu, wato sun sami yaqinin lalle mutanen su sun kareta su, ko wa zannu annahum qad kudhibu, wa zannu su waɗanda annabawa suka isar musu da sako na wahayi
da kiransu zuwa ga tauhidi sun yi zaton annahum qad kuzibu, cewa annabi ha ƙarya suke musu, ba gaskiya suka faɗa musu, har sai da aka kai wannan matsayin Allah ce ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha, sai nasarar mu ta zo sai muka tsamar da wanda muka so. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, haƙiƙa ba wanda sai kautar da azabar mu kan mutanen da suke, daga kan mutanen da suke azzalumai ko kuma kafirai. To da haka jarraba ta Ubangiji subhanahu wataala, wato tana nan tare da bayan samun mane, wani lokacin ta taba jikinka, wani lokacin dukiyarka, wani lokacin kuma a cutar da kai ta yadda zaka ji munanan kalmomi, kaji ana zagin addininka, kamar yadda zamu yi ta gani a cikin jarida, yau wannan ya zagi addini, yau wancan ya zagi musulunci, kamar yadda muka faɗa bayan kwana biyu da suka wuce baya ko, wanda ya zo faɗa bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma alhamdulillahi musulmai sun nuna musu fushin an nuna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu fiha alkhair, alkhairi baya gushewa a cikin ta. Don ga waɗansu sun je sun kona ofishin jaridar a Kaduna, Allah saka musu da alkhairi, Allah sun kyauta, Allah saka musu da alkhairi, ba ƙaramin kokari suka yi ba, don wannan zai nuna cewa lallai musulunci fa yana da mutanen da in an ce kulle za su ce ta, ba a ce su je su tsokano wani ba, amma zai mun karanta fa mani ta da alaikum fa ta do alaihim bi muslima ta da alaikum. Da haka wallahi waɗannan mutanen aurina sun kyauta, Allah saka musu alkhairi, kuma ya kamata mu sa su cikin addu'o'in mu na wannan, Allah ya yawaita mana irin su. Wazuzulu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah, har ka ji manzo da wanda suka yi imani da shi suna cewa yaushe nasaran Allah za ta zo, Allah zai ce ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib, lalle nasrar Allah subhanahu wata'ala a fuskaki. Sai Allah ce
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
يَسْأَلُونَكَ suna tambayarka maza yunfikuna, menene abinda za su ciyar na dukiyoyinsu, ko da ke anan gurin ba wai tambaya bace na abinda za su ciyar, tambaya ce na wa za su ciyar, wane ne wajibi mu ciyar da shi a cikin dukiyoyinmu. Allah ya ce kul ka ce da su ma anfaqatum min khairin, duk abinda za ku kashe na dukiya don ciyar da wani, to ga wanda za ku fara da shi, falil walidaini, farko mahaifanka guda biyu, uwa da uba, ko da ba musulmai bane ba, wajibinka ne ka ciyar da su, wajibinka ne ka shayar da su, wajibinka ne ka sama musu wurin zama da za su zauna, inda ya dace da yanayin damina, in lokacin damina ne ko lokacin sanyi, in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi, in lokacin zafi. Falil walidaini wal aqrabina, sai kuma dangi mafiya kusanci, yayye kanne uwa ɗaya, uba ɗaya ko uba ɗaya, ko wanda kuke uwa ɗaya. Walyatama, daga nan gurin kuma sai marayu, su ma ya kamata su amfana da wani abu na dukiyarka. Kana da wadata a garinku ko a unguwarku, kuma ya zanto akwai marayu, ya kamata su amfana da wani abu na wadatar da Allah ya baka, da dukiyar da Allah ya baka. Kai ma ka tuna cewa mai yiwuwa za ka mutu ka bar ƴaƴanka, ko da kana tsammanin kana da dukiya za su iya talaucewa bayan mutuwarka, ai za ka so su ma a yi musu ihsani, a kyautata musu. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. مُتَانِ سُورَةِ اللَّهِ سَيِّتَ قَوَا سُبَدَ مَغَنَا تَا مَيْكَوْ سَيِّتَ قَوَا سُمَآمَلَنْتِ إِيَاءً مُتَانِ دَتَقَوَا kuma su faɗi magana mai kyau game da ƴaƴan waɗansu, domin su ma in sun bar zurriyarsu ƙanana waɗanda ba su girma ba, ko da bayan mutuwarsu Ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai faɗi magana ta takawa ta mu'amala mai kyau game da ƴaƴansu, ko magana mai kyau game da ƴaƴansu, abinda wancan aya take nuna wa kenan. Don haka falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin, kuma ku ciyar da miskinai, wabni sabil, da kuma wato matafiyi wanda guzurinsa wato ainihin ya kare. To kaga anan gurin sai aka bi abin, aka fara da al-aulawiyya, al-aula fal-aula, mafi kusanci, sannan mafi mai bi masa, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa. Idan dukiyarka ta kare akan iyaye, baka da abin da zaka ba dangi makusanta, to shikenan. Idan ko ka samu abin da zaka ba makusanta, baka samu abin da zaka ba marayu ba, shikenan. In ka samu abin da zaka ba iyaye da dangi makusanta da marayu, miskinai ne ba su samu ba, shikenan. Ba na ana son kai tartibul aulawiyyat, wato ka jeranta al'amarin yadda suke, wannan sannan wannan sannan wannan, hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abu huraira manzo Allah ce khairu sadaqati ma kana an dhahri dinan sadaka mafi fifiya wanda mutum ya ciyar da abin da ya tsoro akan bukatarsa sai ce wabda abi man ta'ul fara da wanda tilas ne ka ciyar da shi an gane ko wannan hadisin kenan haka ya kawo a dan dunkule duk da ya dan fada da abin ya ce wabda abi man ta'ul amma sai wani hadisin yazo wanda imamu ahmad ya ruwaito da imam al-hakim an-naisaburi daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tasaddaqu kurin ka yin sadaka mana fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi indi dinar ina da dinari daya qala sai manzon Allah yace anfiqhu ala nafsik to kai bukatar da su shafi kanka cinka shanka suturanka maganinka sauran bukatunka na rayuwa na tilas qala sai yace indi akhar banda shi ina da wani dinaran qala anfiqhu ala zawjatik sai ka sayar da matarka abin da ya shafi abincinta suturanta tufafinta wurin zamanta da sauran abin da ya shafi wannan qala sai ce indi akhar ina da wani banda wannan qala amsiku ala waladik sai ka sayar da yayanka kenan da shi qala indi akhar yace banda wannan ina da wani qala amsiku ala khadimika ka sayar da shi ga bawanka lafazin khadim yana daukar ma'anar bawa sannan lafazin khadim yana daukar ma'anar yaron gidanka wanda yake maka hidima mace ce ko namiji mai maka wanki ko mai tuka maka mota ko mai wa matanka wanke ko mai wa matanka wanke wanki ko ma waye ya shafi cikin su qala indi akha yace banda wannan kuma ina da rijina da sai manzo Allah yace anta absaru to kai ka fi sanin kuma ina zaka mika shi ni da na jera ma wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan kaga akwai tartibul awlawiyat kaga kenan mutum ya fara da kansa sannan kuma akwai ainihin iyalinsa matarsa masu fara da haƙƙi mai girma a kanka sannan kuma ‘ya’yanka sannan wani kamar yadda manzon Allah ya tartibi a cikin wannan hadisi yas'alunaka maza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil sai Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin da abinda kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim ubangiji ta'ala yana sanar da shi ma'anar Allah yana sanar da shi abin zai zama kararre tsararre a wajensa ladan zai tabbata har ka je a baka ranar tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
كتب عليكم القتال أن وجبت ياكي أكن كوكوم مني وتكو ياكي دومن يتكلم الله أبنكسا كي ياكي كما دومن كأنتو ينقونكو مسلمي دسكي سكن ونحالي نكسكنسي waɗanda aka danne su ake zaluntar su domin dalilan yaki suna da yawa daga ciki dai yada kalmar Allah a bangasa faliqatun fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran azima sai Allah ce ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi kaga dai kalmar fi sabilillahi ta mai to anan gurin sannan na biyu idan an samu wadansu musulmi masu rauni minority ne su a wani wuri an danne su ana zalunta su ana karkashe su to kuma ya halatta ku yaki dan ku kwato su dan ku sama musu yanci sai da yace wa malakum la taqatun fi sabilillah sai yace wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wulidani haka ku yaki domin yanto al mustad'afina masu rauni min ar-rijali wan nisa'i wal wulidani shi mazaje ne mata ne da yara kanana الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا duk anan yake domin wadannan dan tabbatar da adalci dan kwatan haƙin wanda aka zalunta dan haka Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu an wajabta yaki akan ku wa huwa kurhun lakum gashi ku kuna ki shi tunda kuna kin mutuwa wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yusul zama za ku iya kin wani abu sai kasance shine alkhairi a gare ku wa'asa an tuhibbu shay'an wa yusarru lakum kuma zai iya yiwa ku so wani abu alhali kuma sharri ne a gare ku kin yaki da kuke yi din nan dan saboda kuna jin tsoron mutuwa a cikin yin yakin nan ne za a samu shahada wanda ita ce mafi girman abin da mutum yake so ya samu sannan a cikin yaki ne za ku samu cikakken yanci na ku yi addinin ku tunda idan ba ku yi yakin ba sai ya kasance an tauye muku haƙƙoƙinku na addini. A cikin yin yaƙi ne za ku kwato zaluncin da aka zalunci masu launin cikinku. Akwai abubuwa da dama waɗanda yake alkhairi ne mai yawa, amma ku kuna ki tunda kuna jin tsoron mutuwa. Shine an sa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Khair din da Allah ya ambata a nan bai siffanta shi da yawa ba, amma a wurin sai ce fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, sai aka siffanta khairin cewa yana da yawa. Ma'ana wani lokacin za ku iya kin abu kuma a cikin wannan abun akwai alkhairi mai tarin yawa, ba wai alkhairi dangane ba. Wa asa an tibbu sai an gwaho shirin lakum, wani lokacin kuma za ku iya san abu shine san ku zauna kar ku yaki, san a zauna lafiya, yau a dake ku nan a ce ku zauna a zauna lafiya, yau a cuce ku a nan ku ce a zauna lafiya, yau a yi wannan a ce wa ibadur rahman allazina yamshuna ala rida haunan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Ma'ana idan aka malika nan gefen sai ka je ɗaya gefen na kumcin ka ci shi kuma ƙara, wai kai qalu salama ne. Duk wanda ya faɗa ta bai fahimci nan sun Qur'ani ba. Kowace aya mahallinta daban, kalu salama inda ake faɗa daban, amma kuma ai famani ta da alaikum fa atadu alaihi muslima ta da alaikum ita ma tana nan, wa in aqabtum fa aqibu bi muslima uqibtum bihi ita ma tana nan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ita ma tana nan. Dan haka sai mutum ya dauki bangare da ayoyi kalu salama kalu salama ya rayu akan haka, sai ya rayu cikin kaskanci cikin wulakanci baya da yanci. Amma dole akwai lokacin da za a ce kalu salama, bayan Allah ku yi hakuri za a duba a gaya yaya za a bi muku kadin ku ko ba za a duba. Aka sake yi sai ka ce to ku bayan Allah kalu salama mun ajiye ta, daga yau famani ta da alaikum fa atdu alaihi bi mislima ta alaikum, daga yau wa in aqabtum fa aqibu bi mislima uqibtum bi. Wannan ana bin al'amura ne kowanne dalla dalla daki daki. Abinda yake kuskure shine mu kyale ragamar al'amuran mu a wurin marasa ilimin cikinmu, a wurin masu ƙananan shekarunmu waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba, ba su da gogayya da rayuwa, ya kasance su ne za su rinƙa mana shiftar mai zami, to wannan shi ne kuskure. Amma matuƙar za mu danka al'amarinmu wurin masanan cikinmu, dattijanmu, masu tsoron Allah cikinmu, malaman cikinmu waɗanda suke bin sunnar manzon Allah, to shi kenan sun san kowace aya inda ya dace a saka, wadda da dace a sata a can a saka, wadda da dace a sata a can a saka. Amma in muka kyale abun, ko malaman da suke da haƙƙin su yi haka sai ba su yi ba, jagorori da suke da haƙƙin su yi haka sai ba su yi ba, shugabanni da Ubangiji ta'ala ya ba su girma ya ba su matsayi na shekaru, suka san jiya, suka san yau, suka san tun shekaran jiya ba su ce komai ba, to abin da yake faruwa sai ga al'amura sun koma hannun yara, shi kenan sai al'amura duk su lalace. Saboda haka wajibi ne al'umma ta sami ulubatiyyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, dan ulubatiyya su ne tsaro na kowace al'umma, su ne security din al'umma, su ne ganuwar ta na kar musiba ta fada kanta. Su ko ulubatiyya yadda suke, suna da ilimin addini, suna da sani game da rayuwa, suna da kwarewa ta fuskar rayuwa, suna da kishin al'umma su, suna tunanin al'umma su ne ba kawunan su ba, jama'ar su ba gidajen su ba, ba ƴaƴansu da jikokin su ba, ulubatiyya kenan. Suna kokarin su hana barna, za a cuce al'umma su ba za su yarda ba, tun daga gwamnatin kasa har gwamnatin sama, in za ta yi al'umma su ba daidai ba sai su je su same ta. Abu kaza da kuka yi bai dace ba, dan wannan cin mutuncin al'ummar da muke wa shugabanci ne, kuma dole mu yi magana a madadin su. Nauyin mu ne mu ce muku kaza, nauyin mu ne mu ce muku kaza, nauyin ku ne ku kuma ku dauka ku gyara. Ina fata an fahimta, to dole sai an samu wannan sannan al'umma za su gyaru. Amma in ba a samu wannan ba al'umma ba za su gyaru ba, za a yi ta shan wahala ne. Da haka manya-manyan mu da Ubangiji ta Allah ya bamu masu shekaru, masana ya kamata, masu ilimin addini, wanda suke da ilimin zamani, waɗanda suka dole ne ya kasance suna wakiltar al'umma ta yadda ya dace, dole ne ya kasance su wakilci al'umma din. Amma in ba su wakilci al'umma ba fa, to duk wanda zai fito ya magana kuma kansa ce masa kayi kuskure, ku ku yi mana daidai din. Domin idan ka ƙi yin daidai a matsayinka na babba, to yara sun yi kuskure. Idan a matsayinka na babba baka ce a zubar da shara wuri kaza ba kai wurin da za a zubar, sai a zubar ko ina, sai gari ya zama duk bola, sai gari ya zama duk juji, sai cuta ta kama mutane gaba ɗaya da kamace ka ba su da lafiya dan shugabannin su ba su da kishi. Haka ne ko ba haka bane ba? To dan haka dole ne a cikin al'umma a samu ulubaki yakin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, wanda za ta yi sauƙin al'umma. Amma lalle abin nan da aka yi mana na cin mutunci na cewa a zo a yi zaben salon da kyau a Najeriya, cewa a yi zaben fa ko ba cikin Ramadan ba, cin mutuncinmu ne kuma sakacinmu ne mu musulmai, domin da ƙuri'ar mu wannan gwamnatin take tsaye da gindinta, a yau gwamnatin nan ta tarayya da ƙuri'ar musulmi take tsaye da gindinta, kaga sakacin mu ne kuma bari wani abu ya tafi haka. To amma na tabbatar cewa ko dai ita gwamnatin ta yi kokarin ta gyara, in Allah ya so ta da alkhairi, wanda ba wanda muke nufi da sharri, za mu so yau a ce jujubishi ya furta kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah, amma idan ya ki babu yadda za mu yi da shi, dole mu yi adawa da shi, wannan kaddara ce ta kama mu yi adawa da shi tunda ya ki kalmar shahada. Amma in san mu ne ya faɗa, to ba da sana kuma washin ji ai, in san mu ne ya faɗa, in san mu ne ya adalci, in san mu ne ya kare haƙƙinmu, amma in bai kare ba dan Allah ya za'i mu so shi. Yanzu abin da ya faru a Kaduna, ita san gwamnati ne wannan abin ya faru, san ma'aikatan tsaro ne wannan abin ya faru, me yasa ba su ba da report ga hukumar tsaro ba cewa abin da aka rubuta a cikin jarida kaza rashin mutunci ne, kafin ta fito ina ɗan security duk su zuwa ba, inda wani abu ne da ya shafi gwamnati, dan kafin jarida ta fito an riga an kwashe ta gaba ɗaya hannun jama'a. Amma tunda manzon Allah aka zaga, baya da gata a Najeriya, baya da gata a Bila na Abuja, baya da gata a dukkan rukunin mushike na kuma zai wuce a haka. Inda a ce gwamnati za a ciwo mutunci, ko a ce wani sirrin su, ko wani sama da fadi din su, wallahi na yi masa addu'a cikin tafin sai Allah saka muka da alkhairi, muna tare da kai. Dazu kuma sai ga wadansu sun yi mun waya a Kano fa, mata mata na musulmai gobe sun shirya a ƙasa za su haɗu su je kofar gidan mai martaba sarkin Kano, su yi sallar nafila raka'a biyu, su isarwa da sarki saƙon cewa an ci mutuncin addini a Najeriya, kuma su la'anci wanda abin ya shafa a waje. A Kaduna ana nan, a Supreme Council abin of Sharia in Najeriya su ma suna nan sira shirin nasu, ma'ana babu yanda za a yi kyale. Wato ya kamata gwamnati ta dauki mataki a yau, in gwamnati ta ba da shela ta ce an rufe wannan jarida ta zizze, an kama wannan marubucin, an gabatar da shi kotu, ya kawo abin da zai zama barazana ga tsaron lafiyar kasa, na tabbatar hankalin musulmi zai kwanta. Amma kyale shi yake tuna, to ai kaga musulmai kenan gwamnati bata kare su ba, sai su yaya, ma'ana sai su dauki dokoki a hannunsu, tunda gwamnati ta kiɗa dukan doka, ba wanda zai so jama'a su dauki doka, dan daukar jama'a su dauki doka hannu baya da kyau, baya da dadi. Wurga zaniyar kasa yake lalata ta yake mai ya rusa Liberia, daukan doka mutane su dauki doka a hannu, mai ya rusa Sierra Leone daukan doka a hannu, Burundi, Rwanda, Congo Kinshasa, duk mai ya rusa su, mai ya daidaita Angola tunda suka sami yancin kai zuwa yau ba zaman lafiya, daukan mutane su dauki doka a hannu. To ina amfanin ma'aikatan tsaro duk suna ganin wannan ba sa daukan mataki akai, ina amfanin shugabanni da dattijai masana da sauransu suna gani ba sa daukan doka, ba sa daukan wani abu akai, dan me ba za a yi magana ba, dan me ba za a hana ba. To kashe da muke da gwamnati, wato in dai tana son taya wa Najeriya gata, ta yi maza, ta yi hanzari, ta dauki doka a hannunta, kar ta bari jama'a su dauka a hannayensu. Ba ma so jama'a su dauki doka a hannunsu, amma in ya zama ya musu tilas babu yadda muka iya, kamar yadda nake cewa wa in lam takun illa al-asinnatu markaban fa laysa ladal muttari illa rukubuha, in ka daga kafa ka nemi inda zaka dora ka rasa sai akan mashi, to dole dai ka dora ko akan mashi ne, dan kafar ba za ta tsaya a haka ba, kaga wannan kuma wani abu ne da كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبيني تعالى شيكي دسني kuko ba ku da sani, saboda haka muna nan muna zira su ko muga kungiyoyin addinin jihar Borno da kungiya kaza da kungiya kaza da kungiya kaza, me za su yi? Kungiyar sautu sunna a jihar Katsina kungiya abin da yi, ma ji anan gura akwai aswatu sunna ko ba ku? Aya ta gaba Allah ce ni
yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا يصدوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الإمام ابن جرير الطبري أتكلم للتاب سنة تفسيري لإمام ابن أبي هاتم شماء للتاب سنة تفسيري لإمام البيهقي أتكلم للتاب السنن الكبرى دكس سنة تالية وجرويتو حديثي دق جندب ابن عبد الله يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ya zabi waɗansu zarata cikin sahabbai ya ɗora Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko Ubaida ibn al-Harith ya zanto ya shugabance su domin su je wato su leko asirin abinda mutanen Makka suke ci. Lokacin da aka sanya wannan sahabi ko da Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko Abu Ubaida ibn al-Harith wato sai ya rinka jin takaici da damuwa na zai tafi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya san rubuwa da manzon Allah. Da manzo Allah ga haka sai ce to kai zamanka, sai kirawo Abdullahi ibn Jahaji sai kai jika a madadinsa. Aka zabe shi da wadansu zaratan sahabbai mutum bakwai ko wani adadi ne ban ba su da yawa, aka ce su tafi. To manzo Allah ya bashi wata takarda ya ce kar ka karanta sai ka bar gari. Da aka yi nesa da gari ya bude takarda, sai ya ga abin da manzo Allah yake cewa a cikin takardar, na dora maka nauyin ka je kai aiki kaza kai aiki kaza kai aiki kaza ka leko min asirin kafirai kaza, amma cikin waɗannan da suka tafi tare da kai kar ka tilasta wani ka ba su labarin ga inda za ka dan fa sun fita ne ba san inda za su fita kuna. Yace duk wanda yaga zai iya zuwa ya bi ka ku tafi, wanda yace ba zai iya ba kyale sai ya dawo gida ku yi gaba. Sai ya karanta musu sakon manzo Allah ce su kun ji ba abin da manzo Allah ce. Mutum biyu daga ciki suka bada uzuri suka koma gida, sauran kuma suka ce a tafi. Da suka tafi suna tafiya sai suka gama da tawagar kafirai daga cikin mutanen Makka, cikin su akwai Ibn al-Hadrami shine shugaban su. Suka yi musu kwantan bauna suka kai musu farmaki, aka yi dan sare-sare da juna suka kashe Ibn al-Hadrami, suka kama waɗansu daga ciki a matsayin fursunonin yaƙi, sauran kuma suka gudu. To hakan ya kasance a ƙarshen Jumada Tsani za a shigar Rajab kenan, wanda su a tsammanin su wannan ranar ita ce cikon 30 na Jumada Tsani gobe ɗaya ga Rajab. A ce yadda lissafin yake a Rajab ɗin wannan Jumada Tsani ya tsaya tun 29 ga wata, da haka yau ɗaya ne ga watan Rajab, watan Rajab kuma ba a yaki a cikinsa. Ina fata mun fahimta. Kaga sai suka samu kansu cikin kuskure shine kaiwa abokanan adawa hari amin a cikin wata mai alfarma shine watan Rajab, domin waɗannan watanni guda hudu da Zulqa'ida da Zulhijja da Al-Muharram da Rajab an haramta yaki a cikinsu sai dai an kawo musulmai hari. To amma su a tsammaninsu ƙarshen yini ne na Jumadal Tsani, ba su san ba ɗaya ne ga watan Rajab. To da haka ta faru sai kafiran Makka suka samu abin da za su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So a gashi nan ya ce a daina yaƙi a cikin wata mai alfarma, ya turo mutane an zo an yi yaƙi har an yi kisan kai har an ribice waɗansu. To wannan addinin kenan, wannan kuma bin Qur'ani din kenan, bin sunnar kenan. Ma'ana ka san idan ka samu wata tangarda ko yaya take, wanda shi bai yi imani da aqidar ka ba sai ya kafa ma hujja ne, ko shi dan bid'a ne sai ce to ka gani sunnar kenan, ba kai dan yayi da sunnar ba. Ma'ana dai ina ganin ga wata ka'ida da ka dauka ma kanka kuma yanzu ka karyata, dan haka ya samu abin da zai zurge ka da shi. Sine Allah sai saukar da wannan aya, yas'alunaka anil shahril haram qitalun fihi. Wannan riwaya kuma riwaya ce wanda Ibn Hajar ya inganta cikin littafin sa Al-Ujab fi aqdi bayan al-asbab, yana da littafin asbabun nuzul. Yas'alunaka anil shahril haram qitalun fihi, suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma, qitalun fihi, yin yaki a cikin sa. Qul, ka ce da su qitalun fihi kabir, lalle yin yaki a cikin wata mai alfarma kabirun min adh-dhunub, babban laifi ne, abu ne wanda bai dace ba a yi shi. An gane ku, shi ne kul qitalun fihi kabir, sai ce wa saddun an sabilillah, amma kautar da mutane daga tafarkin Allah za su yi imani a hana su yi, wa kufurun bihi, da kafircewa tafarkin Allah ɗin, rashin yarda da musulunci, wal masjidil harami, da kuma kautar da mutane daga ɗaki mai alfarma in sun zo za su yi umara, irin yadda kuka yi wa annabi da ya zo a sulhul hudaybiya kuka hada shi shiga muka yi umara, ai wannan annabin Allah ne ya taho tare da shi da sahabbai sun yi ihrami, za su yi kuka hana su shiga, shine wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu, da fitar da ma'abota garin makka cikin garin kore su yi hijira, kun sa sun yi hijira farko da ta biyu zuwa habasha, kuka sa suka yi hijira ta uku kuma zuwa madina, taron waɗannan al'amura gaba ɗayansu akbaru inda Allah su ne mafi girma a wajen Allah sama da kisa ɗin da aka yi. In kuna zargin manzon Allah cewa ya umarci sahabbai sun yaki cikin wuta mai alfarma laifi ne, to ku lissafa irin ku yi kididdiga mana barnar da kuka yi, ta'addancin da kuka yi, saddun an sabilillahi, kun hana mutane su yi imani, wanda yi ku kama shi ku ɗaure, ku rinka yi masa lalas da wuta, ku bankare shi, ku sa shi a cikin rana, a sahara cikin ɗan zafin rana, kuna cewa sai ya kafirce. Kufrun bihi kafirce wa ubangiji. Wal masjidil harami, nan wal masjidil harami ai saddun adil masjidil harami ke nan, kautar da mutane, hana su zuwa ɗakin Allah zai su ɗawa, hana su zuwa su sa ayi tsakanin Safa da Marwa, wa ikhraju ahlihi, korar mutanen Makka daga cikin garin Makka din, su ko sun yi imani da Allah, garin na Allah ne, za su zo su bautawa Allah a wurin da yafi ko ina tsarki, kun kore su ko kuma kuna shirka a wajen, an gane ku, shine wa ikhraju ahlihi min, to waɗannan ababai da aka lissafa gaba daya akbaru inda Allah, su ne suka fi girma a wajen Allah sama da abinda manzon Allah ya sa sahabbai suka yi. Sai ce wal fitnatu akbaru min alqatl, wal fitnatu shirka, kamar yadda Mujahid ya fassara haka, Abdullahi ibn Abdul Mufassir, al fitnatu shine ashirk, shirka akbaru min alqatl, ta fi girman laifi sama da kisa, kamata ya ku zargi kanku ku da kuka yi shirka, kar ku je ku samu wani wanda ya yi kisan kai kuna zargin sa, domin kisan kai in laifi ne kabira ce daga cikin kaba'ir, amma shirka kuwa wato ainihin kafirci ne, fita ne daga musulunci, da mutum ya yi laifi wanda kabira daga cikin kaba'ir, da kuma mutum ya fita daga musulunci gaba ɗaya, wannan fi girman laifi, shine muna ma'anar wal fitnatu akbaru min alqatl, sai ya zanto mayar da martani wato ainihin game da waɗancan kafirai da suke zargin musulunci. Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kafare ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun yi kokari, har sai sun sa kun yi ridda kun bar addinin ku, in istata'u, inda za su samu dama, za su yake ku, za su tursa ku, za su gallaza ku har ku bar addinin ku, wa man yartaji minkum an dinihi, cikin ku duk wanda ya ridda ya bar addinin sa, fa yamut, kuma yazo ya mutu, wa huwa kafirun, yana mai kafircewa Allah, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irin waɗannan ayyukan su sun riga sun lalace duniya da lahira, wa ulaika ashabun nar, irin waɗannan kuma su ne ma'abuta wuta, hum fiha khalidun, suna masu dawwama a cikin ta. A nan Ubangiji ta'ala ya nuna ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun sa kun yi ridda kun bar addini, inda za su samu dama. To a wani wuri sai ya nuna daga ƙarshe dai sun sallama, sun san ba za ku bar addinin ba. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كافرين سن riga sun dabe tsammani sun san ba yanda za'ai ku koma kan addinin su na gargajiya sun san ba zai yiwu ba sun dabe tsammani wannan kalma duk da tana gaskatuwa ne akan kafiran Makka da suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fadin mu alita zai shafi hatta kafiran yau domin in akwai wani abin da zai sa a daina musulunci shine yakin da America ta shelanta yaki da ta'addanci a fakaice yaki da musulunci wanda ta taro waɗanda suke ƙawayenta don su tsaya ta yi a rufe wancan kungiya ta musulunci a kwace account dinsu a kwace dukiyoyinsu a rufe account dinsu a yi wane ne duk wannan bai ƙara musulunci komai ba sai bunƙasar daukaka a ina kuma a cikin America bai ƙara wa musulmi wani abu ba sai ƙarfi domin a America da can kila ta dauka tana barci ne ko yangyadi aka kai mata hari aka rusa cibiyar kasuwancin duniya aka rusa wani bangare da Pentagon aka rusa duk inda aka rusa kila yangyadi suke to sai ta farka sai ta daura damara kuma tare da haka kuma sai aka sake kai mata hari ai wanda yana ba a kyale ta ma ita kadai ba sai aka rusa jirgin ruwan Faransa jirgin ruwa mai daukan mai aka rusa nan aka rusa nan aka je can gurin waɗansu ƴan yawon shakatawa a Bali a Indonesia aka rusa su su ma duk suka tashi daga aiki aka je ta ma'ana ina amfanin farkawa da America ta yi damarar da ta daura ta
yaki da ta'addanci game da take faɗa, ma'ana ta daura damar da za ta shake ta ta mutu ne. Mu ba ta farga ba, dan ba abinda wannan ya ƙara musulunci sai ɗaukaka da bunƙasa. Ba abinda yake ƙara musulmi sai ƙarfin hali da jajircewa kan addininsu. Kuma duk suka gama yi wa mutane ƙarya, ai matsalar Afghanistan ko Taliban matsala ce ta sati biyu, matsala ce ta sati uku. Waɗansu ruɗaɗɗun ma daga cikin ƙasashen musulmai, in kana karanta jaridunsu, sai ake waɗannan sun jawo kansu bala'i. Ai cikin kwana biyar an gama da Afghanistan. Sai ga shi wankin hula ya kai su ɗari. Har ya zuwa yanzu babu wani gawurtaccen mutum daga cikin 'yan Taliban da aka kama. Ba wani gawurtaccen mutum daga cikin 'yan Tanzimul Qa'ida da aka kama. Kawai sai an ji an mutane ne akan titi. Irin 'yan Islamic League Organization ɗin nan masu raba abinci ko raba magani da an ganka da gemu da wannan kananka sai aka kama. Ba haka wai masu yi kyashi masu Ingilis suke faɗa. Da an ganka da gemu da wannan ka na sunna sai a danke ka, kawai sai a tafi Guantanamo. Sai ce wannan ba dan Tanzimul Qa'ida a sa a cikin rajista. Sai da tafiya ta yi tafiya aka sako yanzu wajen mutum 50 ne ko 40 duk ɗan Pakistan ne wanda ba su da alaƙar Tanzimul Qa'ida. American kanta ta sako su ta mika su a hannun Musharraf. Wannan ba ya zama abin kunya ba a gare su. To duk wannan abin da yake nunawa ya yi uwa, ƙarfin Allah shi ne kirki. Kuma duk wannan abin da yake nunawa shi ne azzalimi, duk ƙarfinsa sai kaga Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙwace masa dabara sai cutu. Inda Amerika za ta yi da cin zali, za ta yi da zalintar mutane, ta dawo cewa kanta adalci, ta sake lissafi, da ta riga ta huta. Amma sai ta zo sai take ta magance wato matsalolinta ta hanyar ƙarfi. Sai ya zanto matsayinta kamar matsayin likitan da ya samu wani yana zazzabi, sai ya ba shi magani don ya warabu, kuma sai kututta ta kama shi. To kamar matsayin Amerika kenan a yau. Ta so ta magance zazzabi sai ta haifar da kututta. Kaga lamari ya lalace gaba. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه cikinku dukkan wanda ya rubde bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafircewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan ƴan wuta ne su hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta malamai sun yi safari kan wannan aya hukuncin mutumin da ya yarda shin da zaran mutum ya yarda ne aikinsa da ya yi na baya ko shekara goma ya yi yana musulunci zai rushe ko kuma sai in ya mutu akan riddar sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce da zaran ya yarda aikin da ya riga ya rushe ina fata mun fahimta ba wai ina fata mun fahimta ba wai sai in ya mutu ba daga yin riddar aikin ya rushe menene hujjojin ku suka ce Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya lissafo annabawa tun daga wutuka hujjatuna atainaha ibrahima zuwa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullam faddalna ala al-alamin wa min abaihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi sai ce walau asrafu bi la habita anhum ma kanu ya'malu suka ce sai aka da sun yi shirka da aikin ya lalace a kan la in ashrakta la yahbatanna amalu in kai shirka aikin ya rushe wala takunanna min al-khasirin wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu sai imam malik suka ce ba ruwan mu da ya yarda aikin ya lalace imam shafi'i yace a'a sai in ya mutu akan riga menene hujjar ka imam shafi'i yace wannan ayar dan Allah ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wanda ya riddar cikin ku ya bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat amalu me sakamakon sabanin a ilmance shine mutum ne yayi shekara 10 ko 20 akan musulunci sai zo ya riddar ya bar addini bayan wata daya aka yi masa wa'azi sai ya dawo to da ya dawo cikin musulunci yanzu idan mun dauki ra'ayin sa Imam Malik aikin da yayi na shekara 10 zuwa 15 20 ya rushe yanzu ko ya dawo ba za a mayar masa da shi ba sai dai yayi ya sake samu idan mun dauki fatawar Imam Shafi'i aikin da yayi tunda dai bai mutu akan ridda ba ya dawo musulunci aikin sa na shekara 20 yana nan
yanzu da ya dawo zai ci gaba zai gina ne akan wansa. Ina fatan kun fahimta. To yaya a yau ina zamu bi, mu bi Shafi'iyya ko mu bi Malikiyya? Ga hujjar Imam Shafi'i, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ شيخ محمد الأمير الشنكيطي الله يجزاه خير غفرة دوت تشوا أم مالكية يعني فتتش غاور تتش مال مينا مرتانية دايرة يا سعودية حكومة يا رسول الله أتكلم تفسا دفع إيهام الإفتراب عن آية الكتاب يتي أقسكيا قول الشافعي أجرى على الأصول أكم ونن مسألة بغن الشافعي تافت فيها دقائد جين أصول سما دا بغن الإمام مالك يتي دومن قائدة وطن سن آيوين قبارتا سنزوني مطلق wannan ayar ta zo muqayyad wala budda min hamlil mutlaq ala al muqayyad ko ba haka ba wa man yakfur bil imani mutlaq ne walau ashraku laha bitanhum ma kanu ya'malun mutlaq ne la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin mutlaq ne amma nan wa man yartadid minkum an dinihi fayamut muqayyad ne la budda min hamlil mutlaq ala al muqayyad wannan ita ce kaida amma fa Imam Malik shi baya sallama da gaggawa yace shi wannan abin da aka ce ku lura da ayar sakamako bi ta fada laifi bi ta fada wa mun yartadid minkum an dinihi laifi da dai kenan fayamut wa huwa kafirun laifi na bi kenan me sakamakon laifi na farko yace fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah me sakamakon laifi na biyu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wata maganar mai ba haka suke tafiya ba ina fata an fahimta wannan magana da ya faɗa wato yana nufin in dai mutum ya yi rindadin kawai aikin ya rushe maganar zai shiga wuta to in ya mutu akan rindadin kuma zai shiga wuta in ya dawo to ba zai shiga wuta ba amma dai aikin baya ya rushe sai ya sake samu sai haka ya dauka amma sauran malamai ba su sallama masa akan wannan ba a gaskiya maganar waɗancan malamai ta fi ƙarfi sama da maganar Imam Malik ina fata an fahimta
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
وبنكتي تعالتي إن الذين آمنوا للي وطن دسك إيماني والذين هاجروا da waɗanda suka yi hijira wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa ulaika yarjuna rahmatullah irin waɗannan sune suke fatan rahmar ubangiji wallahu ghafur rahim Allah kuma mai gafara ne mai jinkai ne ibnu abi hatim ya ruwaito magana daga jundub ibnu abdullah cewa waɗancan mutane waɗanda manzon Allah ya tura har suka kashe wani cikin kafirai a mushrikai sun yi ta faɗin maganganu akan su cewa lam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajrun ko da ba su samu zunubi ba tunda sun kashe mutum a cikin watan da aqidarsu mai alfarma ne to ba su da lada sai Allah ya saukar da wannan ayar dan mayar musu da martani cewa tunda dai sun yi imani kuma sun yi hijira sun yi jihadi to duk wanda yake da wannan sifar ayyul zun rahmatullah ibnu al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad yace mabudin kafa daula islamiyya shine wannan farko a sami umma mu'mina idan umma ta yi imani imani ya shiga zuci tasirinsa ya bayyana cikin gabbai da ma'amalolin mutane saye da sayarwansu da an gansu an gama su imani sai kuma wallazina hajaru umma muhajira ta yi hijira sannan kuma wallazina jahadu wa jahadu fi sabilillahi dan ta yi jihadi yace sannan sai dole musulunci da kafa na fata an fahimta dole sama al-iman al-hijra الجهاد في سبيل الله ثم تأتي دولة الإسلام إن باب إيماني باب هجرة بل لتنا جهادي إن دولة مسلمين سيداتك هذا للقاء سامونا أبوان ديات باب إن فتاهم فإن وبنجد تعالى يمن غافر يتبع